الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة قوى مدينة هذه كرة دبو تياد دليو حدود أربعين دبقوي واندي ذو دي دي دشا ترى قواتا ديو الجريغوريان كالندا دبو ديو دا أشرين دشدا دنسي قبا دا درسمو نترجم رمانونا القرآن ميجرما دمكي اوانا مسلاتي من البركة masallacin Alhaji Abubakar yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyacci anan anguwar Bolari akan titin mai tama Yusuf Sule a kuma nan cikin fadar jihar Gombe idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya da muka bude wannan tarjuma da kuma waɗannan darussa mun yi bayani cewa mun kammala da suratul ankabuti sura ta 83 idan ka kirgo daga Fatiha yau kuma insha Allah ta'ala za mu tahi a suratul Rum wanda ita suratul Rum ita ce sura ta 84 idan ka dauko kirgin surorin alqur'ani daga Fatihatul Kitab sannan a bisa kirge na mutanen Sham da mutanen Basra da kuma mutanen Kufa suka ce ayoyin ta guda 60 ne daidai bisa malamai na wannan yanki da kuma malaman ulumul qur'an na wannan yankuna amma a gurin malamai masana na garin makkatul mukarrama da kuma madinatul munawwara suka ce ayoyin ta guda 59 ne sannan wannan sura aka ce ta sauka ne a garin makkatul mukarrama zada Allahu takriman wa tashrifan wa ta'zima ta sauka ne a garin makka sannan suka ce ta sauka ne ba'dal inshiqaqi ko qabla al inshiqaq kafin saukar suratul inshiqaqi idan sama'un shaqqat wa ba'da al ankabut amma ta sauka bayan saukar suratul ankabut qabla al inshiqaqi wa ba'da al ankabut haka malamin suka ce ta sauka gabanin suratul inshiqaq amma bayan suratul ankabut wannan sura babban abin da take karantarwa shine nuna kadaituwar Allah da buwayarsa da izzarsa da kuma kasancewar Allah madaukakin sarki kwaya ɗaya tilo ɗaya ɗayan da bai da kishiya sannan tana nuna matsayin Allah da girmansa da kuma kaskantuwar kafirai da kafurcinsu da rugujewarsu da rushewarsu da kaskancinsu muna addu'a duk abin da Allah ya ambata na alheri a cikin wannan sura da ni da ku Allah ya tara mu a cikin shi abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ambata na azaba da bala'i da tashin hankali ga kafirai da kangararru Allah ya tsare mu daga fadawa cikin sa da ni da ku Allah madaukakin sarki ya sa mu lafiya mu kuma gama lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutatun naman jikin mu ala ramma bismillah ne Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim.
Allah subhanahu wa ta'ala yace alif lam mim alulan jaye mi ara, kamar yadda muka sha fada idan mun zo irin waɗannan harufa wanda malamai suke kiran su da sunaye guda biyu, ko dai su ce musu huruful muqatta'a, ko kuma su ce musu huruful mabani, ko kuma a ce musu huruful hija'iyya kamar yadda malaman tajwidi suke fada. Waɗannan harufa da Allah yake bude wasu surori da su, malamai da yawa sun yi tafassara a kansu. Wasu suka ce alifun dinnan ana nufin Allah ne, lamun dinnan ana nufin Jibrilu ne, mimun dinnan ana nufin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Haka wasu suka faɗa suka ce ma'anar waɗannan alif lam mim da Allah yake yawan ainihin wato faɗa kenan. Amma duk wata fassara da malaman tafsiri suka yi game da irin waɗannan harufa da Allah ya buɗe wasu surori da su, malamai suka ce gaba ɗaya fassarar ƙwaya biyu ne kaɗai ake iya karɓa, su ma ƙwaya biyun guda ɗaya ce ta fi ɗaya inganci, ɗayar ba ta kai ɗayar inganci ba. Shine fassara ta farko, shine waɗannan harufa da Allah ke buɗe wasu surori da su a cikin Alƙur'ani, shine lokacin da Allah ya turo wannan littafi sai kafirai suka dinga cewa ai wannan abun ba wani abu bane ma da har ma zai daga musu hankali, ai wannan abun abu ne ma wanda yake bai da wani abun mu'ujiza, da wani abun gwaninta, da wani abun da za a ce ya zo da wani banƙayi, ai wannan kam su ma za su iya. Sai Allah ya ce to ga irin harufan da nake sauke wannan littafi, ko na sauke wannan littafi da su, ku je ku ɗauka da alifun ne da lamun da mimun, irin su ha'un da mimu, hamim, irin su ya'un da kaza, yasin, ku je ku ɗauka ku haɗa irin littafi kamar sa mai balaga, mai zalaka, mai fasaha, mai azanci, mai isar da saƙo kamar yadda Alƙur'ani yake, kuma ku zo da shi. To wannan kamar ƙalubale ne Allah ya yi wa kafiran duniya da irin waɗannan harufa. Kuma dan Allah ya nuna ainihin wato buwayarsa da izzarsa, har yau ba su iya samu suka rubuta wani abu wanda yake kama da Alƙur'ani din ba. Wannan ita ce fassara ta farko da malamai suka ce ana iya karɓarta, amma ita ma ba ta kai ta biyu inganci ba. Shine fassara ta biyu da malamai suka karɓa, kuma ita ce tafi inganci, shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika. Babu wanda ya san ma'anar waɗannan harufa da Allah ke buɗe wasu surori da su a cikin Alƙur'ani in ba shi Allah ɗin subhanahu wa ta'ala ba. Shi kaɗai ne ya san me yake nufi da waɗannan. Suna daga cikin wato abubuwan da Allah ya ɓoye iliminsu, sai in ƙiyama ta tashi ne Allah zai sanar da al'ummar duniya da musulmi cewa ga ma'anar waɗannan harufa. Amma a nan duniya, tun daga annabawa da manzanni har ƙasa, kai tun daga mala'iku har ƙasa, babu wanda ya san meye ma'anar waɗannan harufa sai Allah subhanahu wa ta'ala, shi kaɗai wanda bai da abokin tarayya. Kuma ta inda za ka gane haka, har yanzu ba a samu wani wanda iliminsa da zalakarsa da fasaharsa ya kai ya iya gane ma'anar waɗannan harufan ba, ko kuma ya zo maka da wani abu wanda zai kama hankalinka cewa lallai shi ne ma'anar waɗannan harufa, sai dai kawai mujarradul ara, tsantsar ra'ayoyi da tsantsar fassare-fassare waɗanda ba su da ainihin wato wajahi da ilimi zai karɓa ko kuma wato hankali zai karɓa. Don haka dai Allah ya ce alifun lamun mimun ko kuma alu lanjaye mi'ara kamar yadda aka karanta a gargari da kuma fisadi. An gane magana da kyau ko? Allah ya ce ghulibatir rum, an yi nasara akan rumawa, an ci rumawa da yaƙi, an samu nasara an yi galaba akan daular rumawa. Fi adnal ardi, a can mafi kusan ƙasa wacce take kusa da tsibiri da kuma ƙasashen Larabawa, ita ce ƙasar Sham, inda suka ajiye sansaninsu da kuma ainihin wato sojojinsu a gurin, shine fi adnal ardi, wato ƙasar da suke dab da fadawa cikin ƙasashen Larabawa. To a can aka gwagwaya yaƙi tsakanin Rumawa da Farisawa, sai Farisawa suka yi nasara akan Rumawa. Sai Allah ya ce wa hum, kuma su wato Rumawa da aka fara magana akan su, domin ad-damiru ya'udu ilaihim, lamirin yana komawa zuwa gare su. Min ba'di ghalabihim, bayan nasarar da aka samu a kansu, bayan rinjaye da aka samu a kansu, bayan gwabzawa da aka yi aka kada su, sayaghlibuna, insha Allahu suma za su dawo su sake gwabza yaƙi da Farisa, kuma su samu nasara a kansu, su yi nasara kuma su yi galaba a kansu. To yaushe wannan abin zai faru? Kamar ka tambayi Allah, sai Allah ya ce fi bid'i sinina, a cikin wasu shekarun da ba su kai goma ba. Malamai suka ce albid'u ana nufin shekarun da suka fara daga bakwai amma ba su wuce tara ba, suna nan tsakanin daga uku, afwan, uku, biyar, bakwai, tara, sun wuce ɗaya, sun wuce biyu, na fata an fahimta. Daga uku suke farawa, suna tsayawa kuma a tara ba su ƙarasa goma ba. To a tsakankanin waɗannan shekarun daga lokacin da aka yi nasara a kan Rumawa, to zuwa shekaru tara masu zuwa Rumawa za su dawo su yi nasara su kuma a kan Farisawa. Na fata an gane. Shi ne fi bid'i sinina. Allah ya ce lillahi al'amru, ga Allah al'amari yake gaba ɗaya, dukkanin al'amura gaba ɗaya na Allah ne, mallakar Allah ne, suna komawa ne zuwa ga Allah gabaki ɗaya. Min qablu, tun kafin a yi nasara a kan Rumawa, wa min ba'du, da kuma bayan an yi nasara a kan Rumawa. Kaga lillahi al'amru min qabli al-ghalabati wa ba'da al-ghalabati kenan ko? Al'amarin duka na Allah ne, yana komawa zuwa ga Allah. Duk wani abu na duniya da duk wani abu na kaiwa da komowa yana komawa ne a hannun Allah. Allah ne da iko a kansa, tun kafin a yi nasara a kan Rumawa da kuma bayan an yi nasara a kan ainihin wato Rumawa ɗin. Shi ne min qablu wa min ba'du, ko kuma lillahi al'amru, wata fassara kenan, gaba ɗaya al'amuran na Allah ne, gaba ɗaya al'amuran suna komawa ga Allah ne. Min qablu, tun kafin wannan maganar da ake yi, wa min ba'du, da kuma bayan wannan maganar da ake tattaunawa. Na fata an gane. Kafin faruwar haka da bayan faruwar haka, duka al'amura gabaki ɗaya suna gurin Allah ne. Wa yawma idhin, a wannan rana da Rumawa za su rama nasarar da aka yi musu, za su rama wannan galabar da aka samu a kansu, yafrahul mu'minuna, a lokacin mu'mine za su yi farin ciki. Me dalili? Saboda waɗanda suke son su samu nasara yau su ma sun samu nasara, to za su yi farin ciki. Bi nasrillahi, kuma wannan nasara za ta faru ne da ainihin wato taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Yansuru man yasha, wanda Allah maɗaukakin sarki yana taimakon wanda ya ga dama cikin bayinsa. Allah ka taimake mu. Wa huwa al'azizu, Allah shi ne mabuwayi, arrahimu kuma shi ne wanda yake rahama yake jin kai. Wa'adallah, wannan alƙawari ne Allah ya ɗauka cewa lallai ainihin wato Rumawa za su dawo su yi nasara su ma, kamar yadda da aka yi nasara a kansu. Kuma ƙa'idar Allah, la yukhlifu Allahu wa'adahu, Allah baya saɓa alƙawari. Tunda Allah ya ce sai sun dawo sun rama, billahi allazi la ilaha illa huwa, sai sun dawo sun rama. Na fata an fahimta. Lallai da an yi galaba a kansu, da an yi nasara a kansu, amma Allah yayi alƙawarin za su dawo su ma su nasara akan waɗancan kuma yadda Allah ya faɗa bai sabawa wallahi tallahi sai dai in lokaci bai ba amma sai rama shine wa'adallahu alƙawarin Allah ne la yukhlifu Allah wa'adahu Allah baya saba alƙawarin sa walakin aktharan nas sai dai da yawan mutane la ya'lamuna ba su da ilimi akan wato in Allah yayi alƙawari baya sabawa suna raina maganar suna ganin ta kamar ba a bakin komai ba amma kuma wallahi haka maganar take in Allah ya alƙawari Allah madaukakin sarki yakan cika alƙawarin sa saboda me yasa mutane ba sa gane al'amarin Allah saboda ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya in ka gansu to abin da ya shafi duniyar su ne kawai suka sani duk abin da ya shafi kaiwa da komowa ya za a ci ya za a sha ya za a rayu ya za a mutu ya za a samu ya za a rasa wannan shine abin da suka sani me yake faruwa a yanki kaza me yake faruwa a kaza me yake faruwa a bangare kaza iya abin da suka sani kenan na harkar rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum ghafiluna amma game da lahira rafkanannu ne game da sanin waye Allah gafalallu ne game da sanin meye qur'ani gafalallu ne game da sanin sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama gafalallu ne game da sanin Allah idan yayi alƙawari yakan cika gafalallu ne bas ma san waye Allah ba ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya abinda suka tsaya suka maida hankali suka san shi shine abinda ya bayyana na zahirin rayuwar duniya amma wa hum anil akhirati hum ghafiluna duk abinda yake da alaka da lahira sun rafkana sun gafala Allah ka tsare mu daga rafkana da gafala daga lahira to wannan sune tarjuma da kuma fassarar ma'anonin waɗannan ayoyi cewa Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin wasu mutane ko wasu dauloli guda biyu ita ce daular Rumawa da kuma daular Farisa hadisi ya tabbata wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito haka Imam An-Nasa'i ya rawaito shi haka al-Imam al-Hakim an-Naisaburi Allah ya hada mu da su a Jannatul Firdausi duka sun rawaito wannan hadisin daga sahabi Abdullahi dan Abbas sahabi Abdullahi dan Abbas yace lokacin da labari yazo za a gwabza tsakanin daular Rumawa da daular Farisa to sai ya zama musulmi suna so Rumawa su yi nasara kafiran Makka kuma suna so daular Farisa ta yi nasara dalilin da ya sa musulmi suke so daular Rumawa ta yi nasara saboda lokacin su daular Rumawa suna bin addinin Kirista ne ma'ana suna bin addinin da aka sauke littafi daga sama to sai ya zama musulmi tunda su ma addinin su an sauke musu Qur'ani daga sama sai ya zama alaka ta fi tsakanin waɗannan mutanen guda biyu haka ne ko ba haka ba su musulmi suna da addinin su daga sama Qur'ani da zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su kuma Rumawa suna amfani da addinin Christianity da kuma Bible ko mu ce Injila da Allah ya sauke wa Annabi Isa to sai ya zama tunda su suna bin addinin sama ne mu ma muna bin addinin sama ne tare da cewa addinan sun bambanta kuma a yanzu namu ne ke ci to amma kuma alaka ta fi tsakanin mu da su sama da alaka tsakanin mu da waɗancan ina fata an gane to wannan ta sa musulmi sahabbai suka suna so su ji Rumawa sun yi nasara su kuma ainihin wato kafiran Makka suna so daular Farisa yi nasara domin a lokacin daular Farisa a lokacin su kuma suna bautar wuta ne su kuma kaga mushrikan Makka suna bautar gumaka ne kaga su ma alaka ta fi ƙarfi tsakanin su don haka Farisawa suna musa duk wani addini da ya zo da littafi daga sama kamar yadda mushrikan Makka suna musa duk wani addinin da aka ce an sauke masa littafi daga sama don haka sun fi alaka da Farisawa ko da dai addinin su daban su waɗannan gumaka suke bautawa waɗannan kuma wuta suke bautawa amma dai sun fi alaka tunda dukkan su addinai ne wanda ba a sauke masa littafi daga sama ba ina fata ana fahimtar magana to wannan ta sa sai zama mu musulmi muna son Rumawa ta yi nasara su kuma kafirai suna so Farisawa su yi nasara to sai kwatsam da aka gwabza yaki kuma sai Allah ya bawa su Farisawa nasara akan Rumawa ma'ana masu bautar wuta suka yi nasara akan waɗanda suke bin addinin Annabi Isa to wannan nasarar da Farisawa suka samu to sai ta kara wa kafiran Makka izza da didi da isa cewa to ku gani alama ce da take nuna addinanmu na shirka na bautar wuta na fata an fahimci magana in ji su eh karan sai addinanmu ne sai da ni a ni ba na ciki eh alarma yace in ji su amma addinansu na fata an fahimta na shirka ya fita rasko yawa addinansu na shirka na bautar gumaka da bautar wuta to musulmi su gane waɗannan addinan su za su yi nasara a fadin zaman duniya gaba ɗaya har duniya ta nadi ba za a taɓa samun addinin da ya zo daga sama ya yi nasara a kan waɗannan addinan ba to wannan magana suka ci gaba da yayata ta har aka samu musu ya ɓarke tsakanin sayyidina Umar da wasu daga cikin kafiran Makka cewa ba za a taɓa samun nasara da Rumawa za su samu nan gaba ba to ana cikin wannan musun sai Allah ya sauke waɗannan ayoyi da muka ji wanda adaran ma ya jawo shine dan farko na wannan sura cewa an ci galaba akan Rumawa an yi nasara akan Rumawa masu addinin sama wanda kuka fa alaka da su ta addini amma ku sani wallahi za su yi nasara su ma a nan gaba to yaushe ne za su yi nasarar ya Allah sai Allah ya ce fi bid'i sinina a cikin wasu shekaru da ba su kai goma ba kamar yadda muka faɗa suna farawa daga uku biyar bakwai tara to amma malamai suka ce idan Balarabe ya ce maka bid'u to yawanci yakan fara daga bakwai ne ma'ana yana nufin shekaru bakwai ne yawanci amma dai suna iya zama shekaru uku suna iya zama shekaru biyar suna iya zama shekaru bakwai suna iya zama shekaru tara to sai Allah ya ce fi bid'i sai bai bambance uku ne ko biyar din ne ko bakwai ne ko tara bane ba ma'ana nan da shekara uku ko nan da shekara biyar ko nan da shekara bakwai ko nan da shekara tara Rumawa za su rama abin da Farisawa suka yi musu to sai sayyidina Umar suka yi musu da wasu daga cikin kafirai cewa an saka wannan shi ya saka akan cewa za su rama ne bayan shekara biyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka gaya masa sai ya ce a'a ai da ka ce shekara bakwai zuwa goma ina fata an fahimta to abin kuma da ya faru yadda malaman tarihi suka ce wallahi shekara bakwai tana fika cuf ko kwana ɗaya ba a ƙara ba sai yaƙi ya ƙara ɓarkewa tsakanin Rumawa da Farisawa kuma sai Rumawa suka yi galaba akan Farisawa sai zama maganar Allah ta gaskatu cewa wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinina bayan nasarar da da Farisa suka yi akan ainihin wato Rumawa to Rumawa za su zo su yi nasara akan su a cikin wasu shekarun da ba su kai guda goma ba wannan sai zo ya tabbata gaskatuwar Qur'ani ta gaskata kuma gaskatuwar tattaunawar sayyidina Umar da waɗannan mutane ta tabbata haka a magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ainihin wato tabbata ina fata an gane to sai malamai suka sake cewa menene alaƙar wannan ayoyi da abin da ke cikin su a rayuwarmu kuma ta yanzu shine duk lokacin da wata rigima ko yaƙi ya ɓarke tsakanin wasu waɗanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci ina fata an fahimci magana ku ji maganar suna jingina kansu zuwa ga ina musulunci kaga kenan akwai tasgaro ko tawaya game da cewa su musulmi ne na gaskiya amma suna cewa su ma menene musulmi ne saboda akwai wasu abubuwa da suka haɗa su da musuluncin ko da dai sun warware su ta wasu hanyoyi da kuma waɗanda zallar kafirai ne zallar arna ne ba su da alaka da addinin musulunci ko ta wasu fuska to sai rigima ko faɗa ko yaƙi ya haɗa su a ƙa'ida wa ya kamata ka ji kana goyon baya kana so ya yi nasara shine waɗanda suke danganta kansu zuwa ga ina zuwa ga musulunci ga misali ƙarara wanda zai sa ka fahimci wannan maganar kuma ita ce abin da za ta haɗa alaƙa tsakaninmu da waɗannan ayoyi a wannan zamanin da muke magana shine faɗan Isra'ila da ina da Iran. Ko shakka babu, Iran yan Shi'a ne, kuma akan wannan aƙida suke, kuma suna da aƙidu da yawa da suka fitar da su a cikin addinin Musulunci, amma tare da haka suna dingina kansu zuwa ga ina, zuwa ga Musulunci. Ko shakka babu, Isra'ila tan tagaryar arna ne, haka ne ko ba haka ba, samfareren kafirai ne na gidan gaba, ba su da alaka da addinin Musulunci ko misƙala zarrata. Yanzu ka yi wa Musulunci adalci a ce za a yi faɗa tsakaninsu da waɗannan, ko da dai suna da damuwa a cikin addinin, suna da damuwa a aƙidarsu, ka yi wa Musulunci adalci, ka dinga farin ciki da murna da fatan a yi nasara a kansu, ba ka yi ba. Ban gane ko kun fahimta ba. Kuma a ƙarƙashin wannan za ka gane, kai yanzu rikicin cikin gida ne tsakanin ku da 'yan Shi'a, ko mu ce tsakanin mu da 'yan Shi'a, haka ne ko ba haka ba, da Isra'ila da Amerika da Faransa da duk wasu kafiran duniya, ba su ma san wannan rigimar da ke tsakanin mu ba, ba su ma da ilimi a kanta, su kawai suna kallon mu ne ummatun wahida, jumlatun wahida, mu dukka gabaki daya, al'umma ce gaba daya, kamar yadda Allah yake cewa wa anna hadhihi ummatukum. Ummatukum ummatun
wahidatun.
Allah ya ce wa anna hadhihi, kuma lalle wannan al'ummar, ummatukum al'ummar ku ce ummatun wahida, al'umma kwaya daya. Haka Allah ya yi mu musulmi, yanzu ne duk farraka da aƙidoji da abubuwa suka zo suka sadaɗo mu, suka shiga cikin mu, suka rarraba mu, haka ne ko ba haka ba? Amma shi a gurin Allah dukkan mutum nawa ne? Mutum ɗaya ne. Addinin mu ɗaya, Allahn mu ɗaya, manzon mu ɗaya, alƙiblar mu ɗaya, Qur'anin mu ɗaya, hadisan mu daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwaya ɗaya shi ma. To amma sai wannan ya kauce, wannan ya bauɗe, wannan ya ɗebo wasu hayaniya, ya saka a cikin addinin, ya ƙi ya bi haƙiƙanin yadda Allah da manzon Allah suka sauke mana addinin. To wannan shi ya raba kanmu. To don haka yadda Allah ya yi mun nan, to haka kafirin nan ba suke kallon mu. Kawai mu a dunƙule muke, mu ɗaya ne. To duk lokacin da rigima ta haɗo tsakaninmu da su, ko tsakanin wasunmu da su, to wallahi mai wa kanmu adalci, mu haɗe mu dunƙule mu yaƙe su, in ya so mu dawo kuma mu ci gaba da rigimar mu ta cikin gida, wanda Allah ya ganar da shi ya gyara, wanda bai gane ba kuma in ya je lahira Allah ya kama shi, ba shi kenan ba? To amma sai ya zamto kuma muna ƙara taimakawa kafiran duniya a kan 'yan uwanmu, wanda a gurin Allah a haɗa muke guri ɗaya, to kaga wannan ba daidai ba ne. Shi yasa a lokacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabbai, fatansu shi ne Rumawa su yi nasara, tare da cewa addinin Kiristiyaniti suke bi, amma yana fatan su yi nasara. Sahabbai suna fatan su yi nasara, amma fa ba Allah suke bautawa kan tagarya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya turo Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, ba ma addinin ɗaya ba, amma tunda su sun fi alakanta kansu ga ainihin wato addinin sama, don haka sai sahabbai suka fi fatan ina ma a ce su suka yi nasara akan waɗancan waɗanda su kuma bauta ce ta mushrikai da ainihin wato bautar gumaka da bautar wuta. Ina fatan an gane magana. Wannan a taƙaitan taƙaitawa a dunƙule shi ne ma'anar waɗannan ayoyi. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu, ya sa albarka a rayuwarmu. Alaramma sai Allah ya ce mu je gaba. Na'am.
وَأَمَرُوا لَا تَسْتَرَمْ مِمَّا أَمَرُوا
Allah subhanahu wa ta'ala yace awalam yatafakkaru, yanzu ba za su yi tunani ba, su yi tintintini da tunani da nazari fi anfusihim, akan kawunansu. Ba za su yi tunani ba da nazari da tintintini da tunani akan kawunansu, cewa ma khalaqallahu as-samawati wal arda, Allah bai halitta sammai da ƙasai ba, wama bainahuma, da abin da ke tsakanin sammai da ƙasan, illa bil haqqi, face da gaskiya Allah ya ainihin wato halicce su. Mutane ba za su yi tunani akan haka ba. Yasa a wani guri yace wa fil ardi ayatun lil muqinin. Na'am. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa fil ardi, a cikin ƙasa ayatun, akwai ayoyi, lil muqinin, amma ga wanda suka sakankance da girman Allah, suka yarda da buwayar Allah, suka yarda da izzar Allah, suka yarda da cewa abotawa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa, don suka kalli ƙasa za su gane cewa lalle Allah shi kaɗai ya tantanci bauta. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, sai yace wa fi anfusikum, kai a karan kawunan kuma akwai ayoyi. Afala tubsiruna, ba ku kallo ne? Na fata an fahimta. A cikin ƙasa akwai ayoyi ga wanda suka kasance da Ubangiji, haka a cikin karan kawunan ku, halittar jikinku, Allah ya ce akwai ayoyi. Shin ba ku kallo ne? Wa fi anfusikum afala tubsiru, sai ce wa fis sama'i rizqukum, a sama arzikinku yake, wa ma tu'aduna, da duk abin da aka yi muku alƙawari na rahama ita ce aljanna. Sai ce fa rabbis sama'i wal ardi, kuma na rantse da Ubangijin sammai da ƙasai ga baki ɗaya, innahu la haqqun, wannan maganar da muka faɗa muku gaskiya ne, misla ma annakum tantiquna, kamar yadda ku kasance ku ne kuke magana ba wasu ba. Don haka a nan ma sai Allah ya ce awalam yatafakkaru fi anfusihim, yanzu ba za su yi tintintini da tunani ba a karan kawunansu. Ma khalaqa Allahu samawati wal ard, Allah bai halitta sammai da ƙasai ba, wa ma bainahuma, da kuma abin da ke tsakaninsu, illa bil haqqi, face da gaskiya. Ina fata an fahimci magana. Shi yasa yace rabbana ma khalaqta hadha batila. Yazo yana yaban mutanen arziki, mutanen kirki, bayan Allah nagari, Allahumma ja'alna minhum, Allah ka sanya mu cikin irin waɗannan bayi. Sai Allah ya ce allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sune suke ambaton Allah qiyaman, suna tsatsaye, wa qu'udan, haka suna menene, zaune, wa ala junubihim, kai in suna kwance akan jaffansu ma suna ambaton Allah, ba sa bari wani lokaci ya wuce su a banza. Na fata an fahimta. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sannan daga cikin siffarsu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, suna tintintini da nazari da hange da tsayawa su kalli halittar sammai da ƙasai gabaki ɗaya. Rabbana, har ma ka tsunce, ya Ubangijinmu, ma khalaqata hadha batilan, baka halittu waɗannan sa kai kai, ba waiwai, ba wata manufa a cikin halittar su a banza haka kai su ba, ba dan haka wallahi kai su ba, akwai wani ilimi da wata hikima da Allah kake so ka tabbatar a cikin halittar sammai da ƙasai. Rabbana, ma khalaqata hadha batilan, har ma ka tsunce subhanaka, ya Allah tsarki ya tabbata gare ka, albarka ta tabbata gare ka, izza dabwaya ta tabbata gare ka, faqina azaban nari, Allah ka tseratar da mu daga azabar wuta. Na fata an fahimta. To shine anan ma ya sake cewa awalam yatafakkaru, shin ba sa nazari da tunani ne, fi anfusihim, a karan kawunan su, ma khalaqallahu samawati wal arda, Allah bai halitta sammai da ƙasai ba, wama bainahuma, da abin da ke tsakankanin sammai da ƙasai. Yanzu ko kun san dandazon halittun mala'iku da ke cikin sama sun fi dandazon halittun Allah a doron ƙasa? Domin hadisi ya tabbata, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce, attati sama'u wa hukka biha anta itta, sama ta yi ƙara, ta yi ƙaƙaji, irin ƙiƙiƙiƙi, alamun abu ya yi nauyi ɗin nan, alamun abu ya cika makil, ka ji yana ƙara kamar zai fashe ko kamar zai tsage. Annabi ya ce sama ta yi wannan ƙarar, kuma ya ce ta cancanta ta yi wannan ƙarar. Me ya dalili? Ya ce a cikin sama babu inda za ka saka yatsanka ko za ka sa goshinka don yin sujjada, ba ce wani mala'ika ne a gurin, wani yana ruku'u, wani yana sujjada, wani yana karatun Alƙur'ani. In ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan halittun Allah da suke bauta wa Allah a sama sun ninka, sun ninka, sun sake ninkawa sau dubun dubata akan halittun da suke doron ƙasa. Domin mu nan ga gurin sa tafin hannunmu ba ma yatsa ba alaran ma. Alaran ma ko kana da wata ne, naga ka sun koyo. Wama ya alamu zunu da rabbika, Allah ya ce ba wanda ya san rindina da dandazo da matsudu da ayarin rindinar Ubangijinka, illa huwa, in ba shi ba. Wama hiya, bata zamanto ba wannan wa'azi da faɗakarwa, illa zikira lil bashari, fa sai faɗakarwa da jan hankali ga mutane. Allah ka ba mu ikon faɗakuwa da ganewa. Shi ne yake faɗa kan cewa me yasa ba sa tunani akan haka. Illa bil haqqi, ya halicce su ne da gaskiya, wa ajalin musamma, da kuma ajali da aka sanya. Shi yasa wannan samar da wannan kasar, akwai ranar da za a wayi gari, babu ita, tana da ajali. Duniyar gaba ɗaya tana da ajali, tana da lokaci, tana da lokacin da za a neme ta, samar da ƙasa a rasa ta. Wani ya tambaya ya ce, to yanzu idan aka naɗe ƙasa, aka naɗe sama, ita duniyar babu ita, to ita nan ɗin me fili ne za a gani ko me za a gani? Na ce wannan shi Allah ne kaɗai ya san me za a gani bayan an naɗe. Na fata an fahimci maganar, kuma dole kai wannan tunanin, amma wannan tunanin sai ƙara ma ganin girman Allah. Yau idan aka ce ba ƙasa, babu sama, ba gine-gine, babu duniya, an naɗe ta, an tattara ta gaba ɗaya, to me zai saura a nan ɗin? Kuma meye kuma a nan? Mu a ina muke? Fili ne za a gani, in fili ne to ai shi ma filin duniya ne. Don haka in Allah ya tahi naɗewa, har da filin zai naɗe, to Allah rama me zai saura bayan wannan? Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Allah ya ce ranar da za mu canja wannan kasar, mu canja waɗannan samman, ba wannan kasar da ka sani ba, ba kuma waɗannan samman da kake gani ba. Wa barazu lillahi al-wahidil qahhar, mutane za su bayyana, za su tattaru, za su taru a gaban Allah al-wahidi, ƙwaya ɗaya, al-qahhar, rinjayayye akan kowa. Duka Allah sai ya tattara komai wallahi, kuma duk za mu taru a gabansa. Wannan duniyar za a wayi gari, babu ita. Shi yasa duk kamar waɗannan ƴan hayaniyar, da wanda suke kin addini, da wanda suka ƙi Allah, da wanda suke ƙwarzabar muminai, suke ƙwarzabar musulunci, wallahi ba su wani lokaci ɗan ƙanƙani za su wayi gari a gaban Allah, babu abin da za su iya cewa Allah wallahi. Allah zai tattara kowa wallahi. Kawai ka bi Allah shine maganin wayewa Allah. In dai ka bi Allah to baka da matsalar wayewa Allah. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Shi ne yake cewa wa inna katiran minan nasi, lalle da yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim, da madah saduwa da ubangijin su, la kafiruna, Allah yace wallahi tallahi sun kafircewa saduwa da ubangijin su. Wannan lamun din lamul qasam ne, da yawa daga cikin mutane saboda sun gagara fahimta da tunani akan buwaya da izzar Allah da kuma girmansa, Allah yace wallahi wallahi da yawa daga cikin mutane game da ganin gaggamuwa da ubangiji, game da ainihin wato saduwa da Allah, game da jin cewa Allah zai musu hisabi, la kafiruna, wallahi sun kafircewa wannan magana. Allah ka sa ba ma cikin wanda muka kafircewa gamuwa da kai ya Allah. Allah ya ce awalam yasiru fil ardi, shin ba su tafiya bane a ban kasa, fa yanzuru, ba su duba bane ko su yi duba mana, kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, ya karshen waɗanda suka zo kafin su ya kasance. Mutane su yi dubiya a doron kasa, wata ran ka samu kuɗi kai biza a duk manya-manyan kasashen nan, musamman ardul Qur'an din nan, guraren da Qur'ani ya ambace su a cikin littafinsa, Allah ya ambace su a cikin littafinsa, ka zagaya ka je ka a nuna maka abubuwa na izza da buwayar Allah, abubuwan da waɗancan da suka gabace mu suka aikata, wanda kuma duk da haka ba su gagari Allah ba. Allah ya ce awa abin nan fa yanzuru, ba su duba bane, kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, ya karshen waɗanda suka zo kafin su suka kasance. Allah ya ce kanu ashadda minhum quwwatan, sun fi waɗannan fa na yanzu ƙarfi. Kuma kuwa din nan malamai suka ce Allah ya ambace ta ne, amma yana nufin duk wani nau'in ƙarfi. Na farko dai ƙarfin jiki, ƙarfin ilimi, ƙarfin technology, ƙarfin tattalin arziki, ƙarfin basira, ƙarfin komai da ka sani. Kawai Allah ya ce ashaddu minhum quwwa, sai ya shiru. Amma duk wani nau'in ƙarfi da ɗan adam yake gadara da shi a yau, to waɗancan mutanen sun fi shi. In ƙarfin ilimi kake ji sun fi ka ilimi. In ƙarfin, an taɓa tura wata tambaya a BBC jama'a cewa waɗannan duwatsu na pyramid ɗin nan, pyramid ne ake ce musu ko meye ne? Yawwa, wanda suke Masar ɗin nan, ka san wasu jibga-jibgan duwatsu ne, wanda kowanne ƙwaya ɗaya masana suka ce sai an haɗa sama da mutum ɗari su iya ɗaga shi su ɗora shi akan ɗan uwansa. Amma haka mutanen nan suka dinga jera suka mai da su wani abin ado da wani abin izza da nuna isa, sai ka je wallahi za ka gane wa idanka, ka ce yanzu ɗan adam ne ya yi wannan abu. To shine aka tambayi masana a duniya cewa wai wannan abun kam yaya aka yi. Wani ne ya tura tambaya BBC cewa waɗannan pyramids ɗin, waɗannan duwatsun da aka jera a Masar, har yau aya sun zama guraren shakatawa da guraren buɗe ido, shin kan wai yaya aka yi wannan abun? Shine turawa masana suka ce to ɗayan biyu, ko dai waɗanda suka jera duwatsun nan wasu irin mutane ne masu masifar ƙarfi, wanda ba a taɓa yin irinsu ba, kuma har duniya ta nade ba za a taɓa yin irinsu ba. Ko kuma in ba ƙarfi suke da shi suka yi wannan ba, to sun yi amfani da wata na'ura, ita kuma wannan na'urar da suka yi amfani da ita suka ce har duniya ta nade ba za a samar da irin na'urar da za ta yi wannan aikin ba. Kaga maganan Allah cewa kanu ashadda minhum quwwa kenan. Domin wannan maganar cewa sun fi mu ƙarfi tana nan fa tun daga ranar da Allah ya faɗe ta, har yawma tamuru sama'u maura wa tasiru zibalu saira, maganar fa ba za ta tashi a ce yau al'ummar duniya suna da ilimi da technology da sani da ƙarfi, wallahi sama na adawa da samudawa ba, ba za a taɓa samu wannan lokacin ba. Domin abin da zai faru idan har aka samu wannan abin ya tabbata, to yanzu ayar Al-Qur'ani ta tashi ko ba ta tashi ba? Ta tashi. Maganar Allah ta tashi ko ba ta tashi ba? Ta tashi. Don haka har duniya ta nade ba za a yi mutane masu tsananin ƙarfi, masu tsananin izza, masu tsananin ilimi, masu tsananin technology, masu science, masu duk wata ƙarfi da kake gadara da shi kai har da dukiya, ƙarfin dukiya, wallahi ba za a samu wanda suka kai waɗancan mutanen ba. Saboda idan aka samu haka, to gaskiyar maganar Allah ta tashi. Ana rama mai kace? Naam. Karuna da ya tahi izza da nuna buwayarsa sai ce wannan kudin da aka bashi ma akan ilimin sa aka bashi yana sanar da zasu zo ya san zasu zo shi yasa ma kar wani ya tsaya zai mar wa'azi cewa wai dan Allah ya dinga sadaka yana kyauta a'a wannan dukiyar da karfin sa da tsabar iyawarsa da neman sa ya samu ta sai Allah madaukakin sarki yace yanzu baya nazari shi Karuna baya tunani cewa Allah madaukakin sarki yayi waɗanda suka fi shi karfi kuma ya halaka su kuma sun fi shi tara dukiya da tara duk wani kayan alatu kanu aksara min quwwatan wa aksaru jam'a sun fihi tara dukiya sun fihi karfi amma Allah ya halaka su Allah ya gaya wa Karuna ku duba shi kansa Karuna wata wani hatsabibi ne amma sanda Allah ya nuna masa to shi ma ba komai bane in an kwatanta shi da wasu wanda suka gabace shi na fata an bayyana magana shi kansa ba komai bane in an kwatanta shi da wanda suka gabace shi to shine anan ma Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa كيف كان عاقبة الذين أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سيتي كانوا أشد منهم قوة سنفيس قرفي كما يدى مكفر وأثاروا الأرض كما سنتو نكثا ينظر أنا تتو نما أدنيبا أنا تتونو أبوبوا كاين آلات دا كاين كرودك أنا كيري كيري تو أحيبا بامو مكفارة رسوس كفارة الله يتي سنتو نكثا malamai suka ce za ka dauki fassara guda biyu a wannan fassara ko dai ka ce wa asarul arda sun toni kasa domin yin manya-manyan gine-ginen da ya wuce tunanin mutane kuma haka ne ko yanzu idan ka je inda adawa da samudawa suka rayu ka ga yadda suka tona duwatsu ko suka tona kasa suka yi gine-gine abin sai ya daga maka hankali to zai iya daukar wannan fassara ko kuma wa asarul arda sun toni kasa domin nemo kayan arziki da gwalagwalai kamar yadda a yau mutane suke tona kasa domin nemo kayan arziki da gwalagwalai to ba mu muka fara ba su suka fara dan haka sun fi mi iya tono sun fi mi iya ba ana cewa ana mining ba to in kana neman miners na asali masu mining masu tono kasa da arzikinta masu nutso a ruwa su samo gwalagwalai da kayan karau to ka samu waɗancan mutanen da suka gabace mu har yanzu namu nafila ne wa amaruha inda zaka kara gane maganar sai Allah yace kuma suka raya kasa suka jijjina ta suka yi mata karau suka yi mata kawa suka yi mata ado suka yi mata duk wani abin da ake bukata aksara mimma amaruha sama da yadda mu mutanen yanzu muka raya kasa abinda wannan magana take nufi shine duk wani abin ado da ka gani yanzu a duniya duk wani kayan technology da ka gani duk wani ci gaba da ka gani yanzu a duniya duk wani decoration da ka gani yanzu a duniya bai kai daya bisa darin ado da kawa da adawa da samudawa da mutanen da suka gabace mu suka yi ba yanzu dan Allah bai kamata kowa ya koma ga Allah ba duk wannan ilimin na duniya Allah ya ce akwai wanda sun fi mu kuma su ma ya halaka su Allah subhanahu wa ta'ala yace wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fihi haqiqa mun ba su dama mun ba su izza mun ba su yanayi na bunƙasa da jizi da isa irin abinda ku ba mu ba ku ba waja'alna lahum sam'an wa absara wa af'ida kuma muka sanya musu ji na haqiqa muka sanya musu gani na haqiqa muka sanya musu zuciya da tunani na hakika amma fa ma agana anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in da jin su da muka ba su da ganin su da muka ba su da zuciyar da muka ba su bai wadatar da su komai ba ai malam idan baka yi amfani da ji da gani da zuciya da dukiya da ƙarfi da ilimi da buwaya da izza wajen yin aikin Allah da addinin Allah ba ai wallahi da ji da ganin ka ya zama din banza da ganin banza mala shine Allah ya ce fa ma agana anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay me dalili id kanu yajhaduna bi ayati Allah lokacin da suka dawo suna jayayya da ayoyin Allah suka dawo abinda Allah ya ce hisu sai a'a abinda annabi ya ce hisu sai a'a suka isu ba abinda Allah ya ce suka isu ba abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ku rike wannan da kyau cewa duk mutumin da Allah ya bashi wata dama sai zama addini yana waje shi yana gefe na rantsi da Allah wannan damar ka gama da shi bai gama da dama ba dama ce ta gama da shi duk wani ilimi da Allah ya baka matukar Allah bai amfanuwa da ilimin ka addini bai amfanuwa da ilimin ka al'ummar musulmi ba ta amfanuwa da ilimin ka na rantsi da Allah ilimin banza ne wannan ilimin ku ji wannan da kyau ka samu ci da sha da sutura da komai da wannan ilimin amma wallahi wallahi daga ƙarshe sai Allah ya babbaka ka a wutar jahannama to me ya amfani wannan karatu ba ya zama karatun bil amu dan ba'ura ba akramaka Allah ya zama karatun bil amu dan ba'ura duk wani matsayi da zaka samu da wani office da komai ne ne babban nasarar wannan matsayin babban nasarar wannan office din babban nasarar wannan matakin da Allah ya dora ka shine aga addini da al'umma tana amfanuwa da shi aga musulunci na bunƙasa da shi to idan wannan ta faru to shikenan kai nasara amma wallahi in ba ta faru ba kai asara Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira dan haka Allah madaukakin sarki yace wannan ji da gani da dukiya da wane ne bai musu amfani ba iz kanu yajhaduna bi ayati Allah wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'una abinda suka zo suna ainihin wato yin izgilanci da shi akan addinin Allah yazo ya rugunsuma da su cikin azabar Allah Allah ka sauke Allah ka yaye mana gabaki daya shine to wa amaruha suka gina kasa suka raya ta suka ainihin wato bunkasa ta asara mimma amaruha sama da yadda ku kuka gina kasa kuka bunkasa ta kuka raya ta waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanni suka zo musu da hujjoji sai ka kaddara fa kazzabuhum sai suka ƙaryata manzannin to da suka ƙaryata su fa akhadnahum sai muka kama su sai Allah ya ce fa ma kana Allah li yuzlimahum Allah bai kasance mai zalunta su ba bai zalunce su ba da suka ƙaryata Allah ya kama su wannan Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yuzlimuna sai dai su suka zalunta kawunan su da kansu domin inna Allah la yuzlimu mithqala dharra إذا عفا إذا إذا وإن
تك حسنة يضاعفها ويؤتي
من لدنه أجرا عظيما إن الله لله الله لا يظلم مثقال ذرة بايا ظالم ترمتاني كولي لقوايا ذرة وإن كان وإن تك حسنة يضاعفها كومي كان كنتر تتشاوان أيكي إذن كي الله سيانن كما إتا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما kuma Allah ya bada lada mai girma akan wannan da yin nan kama din game da wannan mai kyau da ka aikata thumma kana aqibatul ladina asau asu'a Allah ya ce sa'annan sai karshen waɗanda suka munana kafirai kenan Allah ka sa ba ma ciki mutanen banza kenan Allah ka sa ba ma ciki kangararru da fandararru kenan Allah ka sa ba ma ciki Allah ya ce thumma kana aqibatul ladina asau sannan karshen waɗanda suka munana wa Allah mu'amala suka munana wa annabawa mu'amala suka munana wa addinin Allah mu'amala as-su'a shine mummuna irin abinda suka aikata wadda za su sayi atin wadda za su sayi atin sakamakon mummuna sayyi'atun mithluha shine mummuna yar uwarta ina fata an fahimci magana idan kai mara kyau Allah ya saka ma da mara kyau in kuma kai mai kyau sai Allah ya saka maka da mai kyau ina fata an fahimta dan haka yace summa kana aqibatul ladina asau sannan karshen waɗannan da suka munana wa Allah suka munana wa addinin Allah suka munana wa musulunci suka munana wa qur'ani suka munana wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama as-su'a shine su ma aka muna na musu ta hanyar musu azaba an kazzabu bi ayatil la me yasa Allah ya musu mummunan sakamako saboda sun karyata da ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'una kuma sun kasance suna izgilanci da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine inda zamu tsaya saboda dan karanta dan abinda ya sawwaka abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya sai mana gobe insha Allah zamu dora akan ainihin wato ayoyi na gaba Allah madaukakin sarki ya dace da mu kamar yadda aka sani dai ana turo taimako kuma zamu karanta waɗanda suka dan bada gudunmawa a gurgude kafin mu addu'a insha Allah akwai Yakubu malam Usman ya turo da naira 200 sai Yakubu malam Usman still yima 200 sai Anas Abdul Qadir ya turo da naira 500 sai Awwal Muhammad ya turo naira 500 sai Tukur Muhammad Anas ya turo naira 2000 sai Aishatu Ahmad ta turo naira 1000 sai Khadija Adamu ta turo naira 200 Musa Muhammad ya turo naira 2000 Muhammad Burhan ko Bora ya turo naira 500 Nasiru Bello ya turo naira 700 sai kuma Hamza Jibrin ya turo naira 2000 sai komai da ruwanka ta ya turo naira 200 sai Yusuf Abdullahi Magaji ya turo naira 20,000 sai Malam Hamza ya turo naira 200 Fatima Abubakar Ahmad ta turo naira 500 Mustafa Usman Abdullahi ya turo naira 1000 Abdullahi Muhammad ya turo naira 500 Usman Shagari ya turo naira 500 Maryam Jalo ta turo naira 1000 Gambo Husaini ya turo naira 500 Musa Muhammad Adamu ya turo naira 500 Ashiru ko Asiru Yusuf ya turo naira 1000 Baba Gana Muhammad naira 2000 Bintu Umar naira 500 total na yau mun samu naira 41,000 da naira 200 Allah ya saka wanda suka turo wannan taimako da alheri jiya mun samu naira 4,900 wanda yake cikin account ma'ana kafin turowa na jiya da na yau muna da account muna da kudi account 388,269 grand total yanzu in an hada da na jiya da na yau da sauran wanda dama yana nan a cikin account kafin a fara azumi kafin mu fara samun taimako na azumin nan muna da naira 434,369 muna addu'a subhanahu wata'ala ya saka waɗanda suka bada gudunmawa ya kuma sa wannan abin da aka cire ya Allah ya maida ninki baninki 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 ya sa kuma allura ta koma garma Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu to ai sun dazu da haka mata to muna akwai wani bawan Allah da yake bukatar mu sashi a addu'a muna addu'a subhanahu wata'ala ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah kuma ya yayi masa damuwarsa tare da sauran al'ummar musulmi gabaki daya duk waɗanda suke cikin bukatar addu'o'i muna addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alheri wanda suke cikin damuwoyi Allah ya yayi musu damuwoyinsu mu da muke nan muna addu'a subhanahu wata'ala ya biya mana bukatunmu na alheri mu ma ya sa Qur'ani ya tete mu ya ƙara mana lafiya da imani ya kuma sa wannan darasi da muke zama sanadiyar tafiyar mu aljanna ya haramta wutacin naman jikinmu ya shiri ƴaƴanmu ya yi wa iyalanmu albarka ya yi wa kasuwarmu albarka ya yi wa nemanmu albarka ya yi wa harkokinmu albarka gaba ɗaya a ranar kiyama Allah ka haɗa fuskokinmu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى الصلاة.